sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa da ku yau Laraba 19 ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta yi gyara a sabuwar dokar zaɓe kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya nema. A ƙasar Ghana kuma 'yan ƙasar na ci gaba da mayar da martani bayan da ƙasar ta fice daga gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake bugawa a ƙasar Kamaru. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambol na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan, ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Amurka ta gargaɗe ƙasar Rasha cewa ita da kawayenta za su mai da martani da ƙarfi da kuma azama game da ci gaba da Rasha ke yi na neman kai harin soja akan ƙasar Ukraine, amma tana fatan Moscow za ta bi hanyar diplomasiya wurin warware rikicin, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya shaidawa muryar Amurka a birnin Kyiv yau Laraba. Mun ba da zaɓi ga Rasha wanda ke fili tsakanin bin hanyar tattaunawa da diplomasiya a gefe guda ko kuma hanyar tashin hankali da ke da mummunan tasiri shi kuma a gefe guda, Blinken yana faɗa a wata hira da ya da shugaban sashen gabashin Turai na muryar Amurka. Tun da farko a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba, Blinken ya ce Rasha ta ƙara ƙaimi wurin yin barazana. Kana ta ƙara kusan sojoji 100,000 a kan iyakarta da Ukraine, wanda zai iya ninka adadin na baya, inji Blinken, wanda ya ƙara da cewa kayan aiki da Amurka ke baiwa Ukraine na ci gaba da gudana tare da ƙarin wasu a cikin makonni masu zuwa. A yau Laraba, wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya faɗa wa manema labarai cewa White House ta amince da bada dala miliyan 200 domin sayan kayan yaƙi ta taimaka wa Ukraine. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya kyautata zaton cewa za a samu damar farin magance yakin da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa a arewacin Habasha, lamarin da ya jefa miliyoyin mutane cikin tsananin yunwa. A wata sadarwa, Guterres ya faɗa a yau Laraba cewa ya yi magana da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo, wanda ke zama babban wakilin ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU a yankin Kuriyar Afirka. Kungiyar ta AU ita ce ke shiga tsakani a yakin na Habasha. Kana Obasanjo yana kai komo tsakanin bangarorin tun lokacin da aka bashi wannan aikin a cikin watan Agusta, yana kokarin ganin an tsagaita wuta. Obasanjo ya men bayani game da kokarin da gwamnatin Habasha da kuma bangaren kungiyar 'yan tawayen Tigray suke yi domin kai ga sasanta wannan mummunan yaki, inda ya kyautata zato yanzu akwai dama sosai ga lalubo bakin zarin ta hanyar siyasa da kuma diplomasiya, a cewar sanarwar. A ranar 24 ga watan Disamba, gwamnatin tarayya Habasha ta sanar cewa sojojinta za su dakata daga matsayinsu, yayin da sojojin yankin Tigray suka ce sun janye sojojinsu daga yankunan Amhara da Afar da ke makwabtaka da ita, kana za su koma Tigray. Shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce Obasanjo ya yi masa karin haske a kan ziyararsa ta baya zuwa Addis Ababa, babban birnin Habasha, da kuma Mekele, babban birnin yankin Tigray. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, an saki wani ɗan ragi mai zaman kansa a Hong Kong, Edward Luing, daga gidan yari bayan ya shafe shekaru hudu na hukuncin da aka yanke masa akan shiga zanga-zanga a shekarar 2016. Ɗan ragin mai shekaru 30 a duniya ya kafe a shafinsa na Facebook cewa an sake shi daga gidan yarin Shakpeg kafin sanyin safiya, kana yanzu yana gida tare da iyalansa. Bayan shekaru hudu, ina farin ciki da wannan lokaci mai muhimmanci na sake saduwa da iyalaina domin sake fara rayuwar da muka saba da ita, a cewar wani sakon da ya rubuta yayin da yake godiya ga magoya bayansa game da damuwa da kuma kauna da suka nuna masa. Daruruwan masu rajin kafa demokradiyya ne aka yanke musu hukunci, kana aka daure su a gidan yari a Hong Kong karkashin dokar da ta haramta mai gurbi da yiwa kasa zagon kasa da ta'addanci da kuma haɗin baki da kasashen waje. A ƙarshe, a jajiburin cikarsa shekara guda a kan ƙaragen mulki, shugaban Amurka Joe Biden zai yi taron manema labarai a yau Laraba a fadar White House tare da wasu muhimman ajandarsa guda biyu da suka ci tura a Majalisar Dokoki da kuma annobar coronavirus da ke ci gaba da ɓarna a cikin gida da waje. Taron manema labaran na farko da shugaba Biden zai yi a shekarar 2022 na zuwa ne a lokacin da ake gudanar da kuri'an jin ra'ayi game da asalin mulkin sa da yake ƙara yin ƙasa tun bayan da ya janye sojojin Amurka daga Afghanistan mai tattare da matsaloli a Satumban bara. Amincewa da salon mulkin sa bai wuce kashi 40 cikin 100 ba, inda a makon da ya gabata ma jami'ar Quinnipiac ta fitar da kashi 33 cikin 100 na amincewa da gwamnatin sa mafi rauni da ya samu. Karancin amincewa da shugabancin sa ya ƙara tsananta ne sakamakon yadda mutane ke kallon yadda ya tunkari yaki da annobar coronavirus wanda ke kan gab da shiga shekara ta uku, duk da ƙaimi da gwamnatin sa ta ƙara wurin gangamin bada rigakafi. Masana kiwon lafiyar jama'a sun cancanci gwamnati game da gazawar ta wurin gano bullar nau'ukan cutar na Delta da Omicron da kuma gazawar ta wurin ƙara yawan gwaje-gwajen COVID-19.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Majalisar Dokokin Najeriya ta yi gyara a sabuwar dokar zaɓe kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya nema, sai dai an ɗan samu bambanci a gyaran da Majalisar Wakilai ta yi, inda bata sa batun ɗan takarar sulhu ko consensus ba, amma masu fashin baki a harkokin siyasa sun ce haka siyasa ta gada. Daga Abuja, wakilin Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
Majalisar ta kori shawarar da suka ɗauka a baya da ke cewa dole ne jam'iyyu su gudanar da zaben fidda gwani kai tsaye wajen zaben 'yan tarar mukamai, kuma wannan shine hujjar da shugaba Muhammadu Buhari ya bada a matsayin dalilinsa na ƙin sa hannu a dokar a baya. Majalisar dattawa ta amince cewa jam'iyyu na iya fidda 'yan takararsu kai tsaye ko kuma yarjejeniya ko kuma 'yar tinke a matsayin tsarin tantance 'yan takararsu, kamar yadda shugaban kwamitin kula da harkokin zaɓe a majalisar dattawa Kabiru Ibrahim Gaya ya yi ƙarin haske.
Wannan gyaran da aka kawo na president mun yarda da shi, kuma mun gyara mun zamu iya gyarawa, mun kuma kokarin zamu zauna da majalisar tarayya a ga cewa abin da suka kawo da namu ya zama daya. Inda bambanci to zamu samu committee ta da nan da aka ba wanda senate leader yake jagoranci mu zauna da yan house da senate sai mu agree muke wannan, kuma to zance ya kare ba za ka samu wani sabon bambanci ba, sai dai mu jira shugaban kasa ya sa hannu akan dokar insha Allah.
To yanzu dai an kare, dai an amince kuma da yan delegates kenan daga
ƙarshe ku? Mun amince da ƴan delegate din da kuma ma direct primary indirect din jam'iyya da kuma kato bayan kato jam'iyya, inda duk ta ga dama wannan tsari guda ku za ta yi, ko ta yi kato bayan kato ko kuma ta yi indirect din kamar yadda aka saba yi. Saboda haka ne ga mai shiga rijiya.
To sai dai a majalisar wakilai an ɗan samu bambanci, domin sun yi gyaran cewa jam'iyyu na iya fidda 'yan takararsu a ta hanyoyi biyu ne kawai, wato ta 'yar tinke ko kuma kai tsaye, amma babu batun yarjejeniya. Dan majalisar wakilai Sada Solijibiya ya yi ƙarin bayani.
Yanda dokanmu ta ce, idan aka tura ma shugaban ƙasa doka, ƙorihin da ya yi ita ce majalisa za ta diba. Ƙorihin da shugaban ƙasa ya yi ya rubuta ma majalisa takarda. Takardar da aka karanta a dandalin majalisa, shugaban ƙasa ya roƙi majalisa ta diba yadda za ta ƙara gyara dokar zaɓe na cewa a sa ko ƙato bayan ƙato da kuma na delegate. Abin da aka rubuta mana kenan. Saboda haka ba mu yi na wanda za a ce mashi consensus ko yarjejeniya cewa wane zai yi ko wane ba zai yi ba.
Amma ƙwararre mai sharhi a harkar siyasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, ya ce matakin da majalisa ta ɗauka ya yi daidai.
Saboda haka wannan shawarar tashi da suka ɗauka shawara ce mai kyau, su cire su tabbatar da dokar zaɓe a yanda take, sannan kuma su koma su ce wa jam'iyyu dole sai an yi hukunci akan wani irin tsari za a bi kafin a bi wannan tsarin a jam'iyya. Saboda haka sai jam'iyya ta yi taro na masu zartar da hukunci a kanta, an ɗauki hukunci an ce wannan zaben a rubuce gashi an yi shi, za mu yi shi na ƴar tinke ko kuma za mu yi shi na delegate ko kuma za mu yi shi na consensus.
A yanzu dai kwamitin daidaito zai zama na musamman akan gyara da majalisar ta yi kafin a sake aikawa shugaban ƙasa da dokar domin ya sa hannu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, za mu rufe taskar rahotannin namu a Ghana, inda wasu 'yan kasar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu bayan da tawagar kwallon kafar kasar Blackstar ta fice daga gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake bugawa a kasar Kamaru. ga rahoton da wakilin mu Hamza Adam ya aiko mana.
Damuwar da wasu al'umman Ghana suka ayyana kenan a daidai lokacin da Comoros ta zura kwallon ta na farko a ragar tawagar Ghana Black Stars minti hudu kacal da fara wasan. Captain din tawagar Andre Dede Ayu an yi waje da shi biyo bayan alkalin wasan ya basa jan kati. Wani mutum da an ka tattaru ana kallon karawar Ghana Black Stars da Comoros a bakin shagonsa a nan birnin Kumasi ya sauya tashar akwatin talbishin sa yayin da aka isa hutun rabin lokaci.
Me yasa ne ka katse gaba daya?
Ya abin da yasa ne sake station na ballin da suka yi bugan nan bai da kawo muna gan kama ba ta kudi muka yi ta yi abin yana da bayan shi yasa na sake station.
Comoros wanda karon farko kenan ta fara buga gasan cin kofin nahiyar Afirka ta kara na biyu kafin daga bisani Ghana ta farke kwallaye biyun cikin minti na 85 ne Ahmad Mugni ya kara na uku. Hakan dai ya tabbatar ba da wata shakka ba cewa Ghana tuni ta yi waje a karawar rukunin C a karon farko tun bayan shekarar 2006. Al'umma da dama ba su ji dadin sakamakon ba inda wasu suka bukaci da a rutsar da hukumar kullun kafa ta GFA a Ghana tare da sallaman kociyar tawagar Ghana Black Stars. Kazalika wasu ma suka dora hakin matsalan tawagar Ghana Black Stars bisa alakanta wasan kwallo da ake yi da siyasa a Ghana.
So the whole Black Stars team should be dissolved. Coach Akoresh, GFM, the managing committee of Black Stars, Akoresh, I knew as such a committee. Kababin ne faru 2002 demoka cup of nation. Demoka flop. End of committee demoka start afresh.
But na red card da yazo cikin. Ba idan coach don na kishin kasa na sosai amma ya wanda ya ci mu ne na ci kan ba gadan ayu da coach kocin bai ciye sake fatawu ba fatawu ke nuna komi yau don shi daga yana buga shot on target ne na
ballin Ghana ya zama siyasa an doki siyasa ne aka sa ma ballin football yasa football ne ya rubuje sannan kuma the majority kudi da aka ce da doki ba players din nan kagan ka duba tun farko siyasan farko da ake bada wani bonus kadan an ce a bar bayewa kaza so yanzu an juya abin wani bonus wani menene da aka buga dai wangan nan so ya bar kaman yanzu inda MPP na nan ya son ballin nan ya MPP su win ya ndi su ba iya NDC kuma su ba su kuma tamu MPP ga ballin wani ya win so majority wannan ba su son a win ballin nan sun fi yawa so muna son GFA manyan nan duka da shi coach ga zuku ne coach nan ya kamata koren shi.
Ma Maryam mi Indomie ta ce rashin nasarar tawagar Ghana Black Stars fa ta yi tasiri sosai a harkar kasuwancin ta.
Ina sanda Indomie bi sai to ni dai gaskiya yanda aka ci Ghana nan bai min dadi ba sam don gari yayi shiru yanda muke tsammani mun samu nasara kuma gaba daya kuma muka ji wai an ci Ghana gashi mu ma muna sanawa waje yayi shiru ya bari mu da kanmu ma bamu ji dadi abin ba ya kamata duba a sasan ta inda yake in kuma coach ne za ne ni a sake ya kamata sake muna mu ma ne so Ghana kwanan ga dai Ghana ba su kokari ko na kadan ya kamata mu ma mu je gaba sai kaga waje yayi shiru abincin ya saura amma kaga inda an ci an fito ne da yanzu aka abincin ma bai isa sai gashi gari yayi shiru ga kuma abincin muna zaune hakan.
Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana.
A gaida Hamza Adam yanzu kuma ga Hassan Umar Tambol da rahoto na musamman.
Tun shekaru masu yawa Fulani makiyaya ke kiwon dabbobinsu a kudu maso yammacin Najeriya na tattauna da wasu makiyaya a jihar Oyo a game da sana'ar kiwo.
Sarkin Fulani Abubakar Gizo na Atisbo local government na nan tede jihar Oyo.
Yaya batun kiwon dabbobi ke tafiya a nan kudu maso yammacin Najeriya musamman a jihar Oyo?
To a misali jihar Oyo nan inda muke a Atisbo local government to ba mu da wani matsala game da kiwo muna zanne lafiya da manoman mu ban ji dai wani matsala ya tashi nan tsakanin nan na Atisbo local government.
Kana nuhimin ko kiwon rani ko kiwon damana ba ku da wata matsala da ku da manoma?
To duk shekara dai ba mu sami matsala ka san rani yakan iya kawo abubuwa da yawa yanzu mai yiwa ban san ranin nan da muke ciki yanda zai kare amma dai a yanzu muna zaune lafiya ba mu da wani matsala daga ciki.
Wannan batun kiyo wasu na ganin cewa ya dade ana takon saka tsakanin makiyaya da manoma, me zaka ce game da wannan?
Kamar wani irin takon sako ciki
wato wani ana dan samun dan matsala ta banna da su makiyaya zuwa cikin gonaki wani bi kuma ana samun su wato manoma su sanya ma dabbobi guba su ci su mutu. Me za ka ce game da wannan?
Akwai abin da zan ce game da wannan. Don game da banna yanzu ya koma ma musulani aka fi yi mabanna. Dalili na ce haka shanunka zai je ya taba kadan kudin da gonan nan bai yi to yan kama ka abinda za ka biya ba karami bane. Akwai wannan na sa guba kuma wani bangare duka suna sa to amma dai wani wuri duka akwai sauki amma akwai masu sawa cikin nan a Turbo local government akwai su guda guda don ko ni kaina bara maganin nan hanyar da kace mani sanuwa 11 ni kaina nan da ni
a sunana Alhaji Ibrahim Abubakar Jiji chairman na Miyete Allah na Oyo State
ya kulda ku take tsakanin makiyaya da manoma a wannan jiha ta Oyo
to gaskiya in nace ma ba matsala ban fadi gaskiya ba akwai matsala don babu abun da yake zama matsala shanu dai ba mota bane ya kamata yadda aka samu gadon nan da aka iske na gwamnati ta dauki hurumin da za ta yi ma shanu burtoli su bi burtoli mashaya a hisheta kamar yadda aka sani saboda in anka hidda burtoli aka hidda mashaya wata fitina tsakanin manomi da makiyayi za ta yi dama abin da yake kawo matsala wani lokaci shanu suna kan titi ba inda za su rage gona ne gehen gabas da yamma kuma dole sai su rage in mota ta biyo ko kuma mutane sun biyo suna rage a cikin gona za su shiga sun shiga kenan ba jin yare akwai karancin jin yare shikenan mamakin kai tambaya mi yau shigar da shanun ko mi yau wace su babu an samu matsala kenan kaga detail din farkon matsala kenan wajen bangaren manomi da makiyayi na biyu a isko shanu suna kiyo gehen gona ba su shiga ba ai musu kuwa su wace su je su yi banna kaga kamata ya dibo wanda ya wace waɗannan shanu hukunci shi ya fara kamu kami a bido mai shanu na uku kabilan Bene Popilic da aka dauko aka kawo cikin kasar Najeriya suna noma fiye da kyan kasar Najeriya kuma aka dauki har wasu su suna da makamai ce ya su banga suke ko kuma sun rike makamai wannan ba daidai bane saboda mu muna zuwa Bene musamman ni yanzu ina da shanu a Bene kuma ba wani wanda aka ba bigilante ko guda dan Najeriya su ma ya kamata yadda suke da dokar su can mu ma gwamnatin Najeriya ta dauki dokan nan ta hana musu rika makami kuma sannan ba ta hannun ta musu kasar mu Najeriya sama suke mukkalin ta dan Bene ya zama yana da mukkalin kasar Najeriya ba bisa izini ba bai yi daidai ba
to kamar waɗannan matsaloli da ka lista fa kun taba kai ƙara ga hukuma
eh gurgurdon hali muna kai ƙara don ni insha Allah akan game da burtoli da mashaya da kuma magana yan Bene Popiliki an sha ayi taro in fada a radio in fada a jarida gurgurdon ciya dai don Allah a nemi mafita don wannan abu yana cikin abin da ke damuwan mutanen Najeriya ko kuma Oyo State da nike shugabanci akan ta ya kamata kuma gwamnati ta dubi waɗannan abubuwa insha Allah idan gwamnati ta dauki mataki ga magana ciya burtoli mashaya yan Bene Popiliki da suke zuwa kasan nan masu wake dukiyoyin mutane ba bisa wani sayar illahi ba da za a samu saukin fitina tsakanin makiyayi da manomi
kuma kana ganin wannan shine mafita
insha Allah wannan in dai an dauki mataki aka kai ga burtoli da mashaya da kuma tabbatar da ciya yan Bene Popiliki sun daina daukar doka domin kaga ana kashe ma mutum guda saniya 20 bai dauki matakin doka a hannun shi ba ke magana an kashe min shanu a garin nan kowa ya sani amma ban karbi ko naira ba kuma na bar ma Allah da masu kasa da suka roke suka ce yin hankuri na hankuri so kaga wannan abu ya kamata gwamnati ta gane cewa mu yan Najeriya ne kuma muna da hakke a gwamnati din muna da hakke sannan bai kamata ba a ce gwamnati ba ta kira mu shawara abinda za a yi ma makiyayi ba daidai bane mu muka san hakkin makiyaya don mu makiyaya ne mu muke da hakke akan su mu kuma Allah jarabta da shugabancin su ya kamata gwamnati ta ja mu kusa ta tambaye mu meye makiyaya suke so mu gaya mata idan muka gaya mata ita kuma ta yi kokari duk da ayyukan suna da yawa gwamnati na kokari amma ta tsara yin kokarin yafi wanda take yi domin haka muke kiran hankalin gwamnati ya dawo kada a ba Musa aikin jom ba zai taba yi ba
sunana Alhaji Saliu Lake Miyete Allah chairman Fede a Tizo local government youth leader Oyo State Miyete Allah
akwai zargin cewa ana ba kananan yare shanu da yawa suna zuwa kiyo da su shi yake sa ana samun barna cikin gonaki me za ka ce
abinda zan ce akai dole musa yara su koyi gado amma babu yaron da za a zo a tinkari gargen shanun da suka fi karfin shi a bashi ya bi yaro na baya babba na gaba saboda me saboda gado ne idan ba koya ma yaro gado ba idan ya girma aikin me zai kama.
Masu wannan ra'ayi suna cewa yaro kamar dan shekara 12, 13, 14, 15 sai a bashi kamar saniya 50, 30, 40. Ba ka ganin cewa sun yi mishi yawa wajen ya kare su ga su shiga barna ko su farma titin motoci?
Yaro mai shekara 14, shekara 15 ana samu ma manya guda biyu yake tare da su. Shi yaron ana nan ana koya mai aiki. Ana tare da manya. Ko ma in shi a Oyster gaba daya. Ina gani dai gona inda aka taba gona ko ikin rogo guda aka taba. Idan wanda ya taba bai biya ba dan uwansa ya biya. Amma mu dukiyanmu asarorin da ake mana, sha dukiyan da ake kashe mana, babu wanda aka taba biya ma dukiyar sa naira 5 ko guda babu.
Yanzu duk shanun nan da aka samu guba irin magungunan nan suna ci suna mutuwa. Wasu aka kashe 10, wasu aka kashe 20, wasu aka kashe 30. Ba a biyan kudiya.
A Oyster ban taba ji ba kuma babu wanda aka taba biya ba.
An taba kama wanda yayi wannan dayan aiki.
Ana kamawa idan aka kama aka gangogin hukuma sai su mai da magana ma bai wasa.
Sunana Alhaji Hassan. Binda ka damun mu tsakanin mu da mutanen kasa akwai waɗanda ka zo a zanna lafiya, akwai waɗanda ba zo a zanna lafiya. Tsakanin Yarbawa da mu Fulani akwai masu a zanna lafiya, akwai waɗanda ba zo a zanna lafiya.
To yi mana bayani.
Abinda a bayani su dai Yarbawa a ɗiyan ƙasan wani ko daji bai sani ba. Yan baƙi ne mutanen Benin. Suka zuwa a zanna an ba su daji suna noma, suna zamne, su gaba hulatani daji su kashe, su samu shanu su sa magani su kashe. Ba ka da hali manzu su magana.
To banna hun kai musu koko yaya?
Banna akan dai sun zamna ga ƙasa sun san ƙasar mu kamar ba ta da zo. Babu bannar da mu kai musu. In mun musu banna suna da ƙaramar hukuma a sarkin su zo su goda.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai.
It's low but okay da sako ga al'ummar Najeriya. Najeriya, Najeriya, Najeriya. Babbar ƙasa ku zo ni kishin ƙasar mu. Salam salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya. Musulmai kiristan mu hada kai mu je na nuna wariya. Mu kalli kan mu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya. Da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya. Shinya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya. Tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin ƙasar mu ai Najeriya. Dan haka kar mu yi wasa a kasarata. Yan uwa fa kungiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin ƙasashe na duniya. Gare mu wai akwai ƙasar da shintazar ta ai Najeriya. Babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tukiya. Najeriya, Najeriya, Najeriya. Babbar ƙasa ku zo ni kishin ƙasar mu Najeriya.
Muna da arzikin ƙasa a Najeriya. Muna da arzikin mutane a Najeriya. Akwai yawan jihohi a Najeriya. Kabilu daban-daban a Najeriya. Sana'o'i kala-kala a Najeriya. Muna da hazikan matasa a Najeriya. Cikin dare har da ma safiya. Ya Ubangiji Allahu sarki daya. Roko muke ka samu dace gaba daya. Kai yalwata ka ɗaukaka ƙasar mu a Najeriya.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Kasancin kofin nahiyar Afirka kasar Ghana ce ta zama ƙasa ta kudu da aka sallame ta daga gasan a ranar Talata, yayin da ta sha kashi da ci 3-2 a hannun Comoros. Wasu magoya bayan Black Stars sun nuna rashin jin daɗin su kamar haka.
To lalle kan Black Stars sun bata mana rai, so mun dade mu ga irin bacin rai irin wannan a ce ayi tournament gaba daya point daya na ba
Blaster
ba ne wannan.
Ba Blaster gaskiya ba sai ku karba. Sai yadda muka san Blaster baka mu ganki ba. Wato yaushe za mu tashi kamar yadda muka tashi na 82 zuwa yaushe kuma? Eh, don Allah duba a gyara mana timu. Gaskiya Blaster bai ba sai ku karba wallahi.
Shi kuwa coach Abubakar mai daban-daban a fadama bayani ya yi min dalla-dalla na irin matsaloli da kocin ɗin Ghana Black Stars da 'yan wasan suke da shi a wannan gasa, kuma shi ne abin da ya naƙasa Ghana Black Stars ɗin.
Football yanzu ya wuce suna. Football ana buga shi da determination. In ka duba ƙasashen da ke buga Nations Cup bana,
kamar su Senegal da su Algeria duka suna da matsala wajen good results. Coach da farko yana da matsala. Game management is not a very poor. Bay iya read game ya gani ga yanda ya kamata ya saki a lokaci kaza. Sannan kuma wasu ƴan wasan mu ba su niyan su buga ball ba. Sa in ya gane haka nan da ya tanye mu yau ya saki selection especially wajen right back wajen yadom problem ne. Sannan attacking options kuma akwai abin da ake cewa death in football. Idan za mu je mu ci go sai kaga mutum guda cikin mutum hudu baya cin go haka. Isa ina ganin wasu matsalolin da muke da shi kenan yasa muke samu go.
Ma'aikatar minista da ke kula da wasannin motsa jiki ta bukaci saduwa da hukumar kwallon kafar Ghana dangane da rashin tabuka abun kwarai da Blasters ta yi a gasancin kofin nahiyar Afirka na shekara ta 2021. Wani jawabi da ministan wasannin Mustapha Yusuf ya sa hannu yau Laraba ya ce an shirya yin taron ranar Juma'a kuma za a tattauna akan abin yi don sake farfado da Black Stars musamman wa wasannin da ke gabanta. Kasar Ghana ta yi waje a gasan ta Afirka ba tare da ta yi nasara ko ɗaya ba. Wannan shi ne rawa mafi muni da Ghana ta taka a tarihin gasar. Gangaminta ya kawo ƙarshe da ci 3-2 a hannun Comoros wacce farkon shigar ta gasar kenan. Yan Afirka ta Kudu sun fito kwansu da kwarkwatansu don nuna farin cikinsu da kwaf ɗaya da aka yi wa Ghana daga gasancin kofin nahiyar Afirka a ɓangaren nahiyoyi farkon lokaci cikin shekaru 16. Suna masu ikirarin cewar kakanninsu sun yi tofin alatsi ne akan ƙasar ta Afirka ta yamma. Ƙasar Ghana dai ba ta da goyin baya a Afirka ta Kudu a dalilin galaban da ta samu a gurbin shiga gasan wadda ta samu akan Bafana din ta Afirka ta Kudu wadda aka samu rudani a kansa. A dai gasan na cin kofin nahiyar Afirka da ke gudana yanzu haka kasar Kamaru, kananan kasashe irin su Gambia, Saliyo, Comoros, Cape Verde da makamantan suna bada mamaki. Redwano Lam Kara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan Abbas, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baban la takaice, Amurka ta gargaɗe ƙasar Rasha cewa ita da kawayenta za su mai da martani da ƙarfi da kuma azama game da ci gaba da Rasha ke yi na neman kai harin soja akan ƙasar Ukraine. Amma tana fatan Moscow za ta bi hanyar diplomasiya wurin warwarin rikicin, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya shaida wa muryar Amurka a birnin Kyiv yau Laraba. Mun ba da zaɓi ga Rasha wadda ke fili tsakanin bin hanyar tattaunawa da diplomasiya a gefe guda ko kuma hanyar tashin hankali da ke da mummunan tasiri shi kuma a gefe guda. Blinken yana faɗa a wata hira da ya da shugaban sashen gabashin Turai na muryar Amurka. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya kyautata zaton cewa za a samu damar fara magance yakin da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa a arewacin Habasha, lamarin da ya jefa miliyoyin mutane cikin tsananin yunwa. A wata sadarwa, Guterres ya faɗa a yau Laraba cewa ya yi magana da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo, wanda ke zama babban wakilin ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU a yankin kuriyar Afirka. Kungiyar ta AU ita ce ke shiga tsakani a yakin na Habasha, kana Obasanjo yana kai komo tsakanin bangarorin tun lokacin da aka bashi wannan aikin a cikin watan Agusta, yana kokarin ganin an tsagaita wuta. A ƙarshe, a yau Laraba an saki wani ɗan ragi mai zaman kansa a Hong Kong, Edward Luing, daga gidan yari bayan ya shafe shekaru hudu na hukuncin da aka yanke masa akan shiga zanga-zanga a shekarar 2016. Ɗan rajin mai shekaru 30 a duniya ya kafe a shafinsa na Facebook cewa an sake shi daga gidan yarin Shakpeg kafin sanyin safiya, kana yanzu yana gida tare da iyalansa.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo sabokan aikinmu da wani sabon shirin, da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Babu Yakubu Magyari da ya taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe, da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.